sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Laraba 22 ga watan Maris din shekarar 2023. Muhammad Lalo ne tare da Zahara Aminu Fage muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Tortani daga Najeriya na cewa an ga jinjirin watan azumin Ramadana. Sannan yayin da ake shirin fara azumin, ko a wani irin hali ya tarar da ƴan Najeriya?
Dama abin da ake so mun saba kudi yana hannunmu, ko a banki ne mu je mu dauka mai bukatu mu. Aka kawo wani doka wanda ta kuntata wa talaka bayan da muka yi hadita.
Yanzu ya za a yi azumin kenan.
Haka za mu yi shi, za mu fasa ne?
A haka ba kudi?
Yi, ya mu shan bakin ruwa.
Za kuma ku ji cewa jami'an custom sun tsunduma yajin aiki a jamhuriyar Nijar. Kazalika a Najeriya ma kungiyar kwadago ta NLC ce take barazanar shiga yajin aiki a mako mai zuwa saboda karancin takardun kudaden naira a kasar. Za ku ji ƙarin bayani, muna kuma tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Masu sauraron mu, barkamu da wannan lokaci. Shugaban majalisar koli akan al'amuran addinin musulunci mai alfarma Muhammad Sa'ad Abubakar ya umarci musulmi a Najeriya da su dauki niyyar azumin watan Ramadan a yau. Wannan ya biyo bayan ganin watan a wurare masu yawa. Ga jawabin sarkin musulmi akan ganin watan.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Yau Laraba 29 ga watan Sha'ban shekara ta 1442 bayan hijirar shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda ya daidai da 22 ga watan Maris shekara ta 2023, an kawo ƙarshen watan Sha'ban shekara ta 1444 bayan hijira. Mun samu labari da tabbacin ganin sabon watan Ramadan daga shugabanni da kungiyoyin addinin musulunci daga ko ina ƙasar nan, a cikin ƙasar nan kuma da kwamitocin duba wata na jihohi da na ƙasa sun tantance. Bisa ga haka, gobe Alhamis 23 ga watan Maris shekara ta 2023 ta zama ɗaya ga watan Ramadan shekara ta 1444 bayan hijira. Saboda haka, muna kira ga al'ummar musulmi a duk faɗin ƙasar nan da mu tashi da azumi gobe idan Allah subhanahu wataala ya kai mu.
A yau Laraba, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce sabuwar dokar ƙara yawan shekarun yin ritaya a ƙasar na da matuƙar muhimmanci, kuma nan da ƙarshen shekarar nan za ta fara aiki. A wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin, Macron ya ce, kuna tunanin ina jin daɗin wannan gyara? A'a, babu wata hanya da za a iya ɓullowa wannan lamari, saboda haka wannan gyara ya zama dole. Gwamnatin ta Macron ta yi gaban kanta wajen samar da dokar ƙara yawan shekarun yin ritaya a ƙasar ba tare da an kaɗa ƙuri'a a majalisar dokoki ba. Lamarin da ya sa aka yi ta zanga-zangar lumana da ƙungiyoyin kwadago suka kira. Sabuwar dokar ta mayar da shekarun yin ritaya a ƙasar ta Faransa daga shekaru 62 zuwa 64. Sai dai tun bayan matakin da gwamnati ta ɗauka na tsallake kaɗa ƙuri'a a majalisar dokokin ƙasar a makon da ya gabata, wutar zanga-zanga ba zato ba tsammani a birnin Paris da ma wasu wurare na ci gaba da ruruwa, inda ake kona kwandunan shara da shingaye a kowane dare, yayin da ake ta'artabu da 'yan sanda. A yau Laraba, masu zanga-zangar sun toshe tashoshin jiragen ƙasa a garuruwan Nice da Toulouse da ke kudancin ƙasar. Akalla mutane 13 ne suka mutu a Afghanistan da Pakistan sakamakon wata zanga-zangar sakamakon wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske da ta auku a arewa maso gabashin Afghanistan a jiya Talata. Hukumar binciken yanayin ƙasa ta Amurka ta ce girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6.5 ta auku ne a wani wuri mai nisan kilomita 40 kudu maso gabashin Jhon a yankin Hindu Kush mai tsaunuka da ke da zurfin kilomita 118. Akalla mutum 4 ne suka mutu yayin da wasu 50 suka jikkata a arewa maso gabashin Afghanistan, inda jami'ai a Pakistan suka ce akalla mutane 9 ne suka mutu, kana wasu 44 suka jikkata a lardin Kibar Patukwa da ke arewacin ƙasar. Gidaje da gine-gine sun rushe ko kuma sun lallace sosai. An ji ƙarfin girgizar ƙasar a sassan kudancin Asiya har zuwa birnin New Delhi, mai nisan sama da kilomita 2,000 daga yankin. A yau Laraba, hukumomi a Ukraine sun ce Rasha ta kai wani hari cikin dare da jiragen yaƙi marasa matuƙa wanda ya kashe aƙalla mutum 3 a yankin Kyiv. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasar ta ce harin ya sauka a wata makaranta da ke Rasichev, mai tazarar kilomita 60 kudu da babban birnin ƙasar, lamarin da ya lallata gidajen ɗalibai guda 2 da wani ginin da ake koyar da karatu. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya wallafa a shafinsa na Twitter a yau Laraba cewa hare-haren da Rasha ta kai cikin dare sun hada da jiragen yaƙi marasa matuƙa na Iran da makamai masu linzami da harsasai da dama. To, ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Koriya ta Kudu sun ce Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami da dama cikin ruwan tekun gabashin gabar ta a yau Laraba. Hafsoshin sojin Koriya ta Kudu sun ce an harba makaman ne daga lardin Hamhung da ke gabar tekun Koriya ta Arewa. Hukumar JCS ta ce hukumomin leƙen asiri daga Koriya ta Kudu da Amurka na yin nazari akan bayanan makaman masu linzami. Harba makaman mai linzami shi ne gwaji na 4 da Koriya ta Arewa ta yi tun bayan da Koriya ta Kudu da Amurka suka fara atisayen soji na haɗin gwiwa wanda aka yi wa laƙabi da garkuwar 'yanci a makon jiya. Pyongyang na kallon atisayen a matsayin shirye-shiryen mamaye Koriya ta Arewa. A ƙarshen makon da ya gabata ne Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami mai cin gajeren zango a tekun gabashin ƙasar, inda ta ce ta kwaikwayi atisayen da ƙawayen a demokradiyya wato Amurka da Koriya ta Kudu suka yi. A ranar Alhamis ne za a kammala atisayen garkuwar 'yanci na kwanaki 11. Wani hari ta sama da Isra'ila ta kai a filin tashi da saukar jiragen sama na Aleppo da ke ƙasar Siriya a yau Laraba ya yi ɓarna, in ji ma'aikatar tsaron ƙasar. Sai dai ma'aikatar tsaron ba ta bayyana ko an samu waɗanda suka jikkata ba. Wannan shi ne karo na 2 da aka kai irin wannan hari a cikin wannan wata. Filin tashi da saukar jiragen sama na birnin na 2 da ke Siriya ya kasance babbar mashiga da ake jigilar kayayyaki tun bayar girgizar ƙasa wadda ta ɓarna a yankunan kudu maso gabashin Turkiyya da makwabciyarta Siriya a ranar 6 ga watan Fabrairun da ya gabata. Sanarwar da ma'aikatar tsaron ta fitar ta ce da misalin ƙarfe 3:55 na safe agogon GMT, makiya Isra'ila sun kai wani hari ta sama a kan filin jirgin saman Aleppo wanda ya kai ga lalata wasu abubuwa. Sanarwar ta ƙara da cewa an harba makamai masu linzami da dama daga tekun Bahar Rum a yammacin birnin Latakia.
A gaida Zahara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. mu fara da Najeriya, inda kungiyar kwadagon kasar ta NLC ta ce za ta fara gagarumin yajin aiki a ranar Laraba mai zuwa, da nuna fushinta kan yadda gwamnati ta kasa wadatar da ma'aikata da takardun kudin naira. Shugaban kungiyar Comrade Joe Ajero ne ya sanar da umarnin a taron kungiyar da ya gudana Abuja. Ga Nasiru Adam Yale Kaya da karin bayani.
Kuma kwantarin ya nuna kungiyar ta gaji da bukatar da ta mika babban banki CBN ya wadatar da kudin, amma sai kara ta'azzara lamarin yake yi. Sakataren tsare-tsare na kungiyar Comrade Nasir Kabir ya ce yan kungiyar za su mamaye ofishin babban bankin a duk fadin Najeriya, kuma an umarci ma'aikata su zauna a gida.
Mai girma wato shugaban wannan kungiya wato Joe Ajero, tunda kowa ya sani mutum ne wanda bai sauraron wato ya ga an ce mutum, ko in ce maka ma'aikata suna cikin kunci na rayuwa da shauransu, wanda duk wanda ya san shi ya san tarihinsa shi hakiki. Shine wannan kungiya ta lashe takobin cewa za ta kawo ƙarshen wannan wato shirme da ake wa 'yan Najeriya da kuma wato wulakanci.
Kwamrad Nasir Kabir, shin wannan yajin aiki da za a shiga na gargaɗi ne na wani lokaci ko na 'yar gaba ɗaya ne?
Abinda muke so 'yan Najeriya su sani shine wannan ba mu kira shi ma na gargaɗi ba, za mu je shiga ne, za mu tabbatar da dubban kunan wato CBN na Najeriya, za mu yi abinda ake cewa piketin, za mu mamaye su. Kuma duk wanda ya san piketin a Najeriya ya sani mu kungiyoyin kwadago za mu wato shiga duk wannan bankuna, mu tabbatar da cewa mun durkusa da al'amuran yau da kullun na wannan bankuna, mu kuma tabbatar da cewa mun yi piketin wato mu nuna 'yan Najeriya cewa mu ne 'yan Najeriya, muke da ƙarfin tafiyar da harkokin kanmu, ba wasu tsararrun mutane don sun samu matsayi sun shiga bankuna suna ganin suna ayyuka sai abinda suka ga dama su dasa a ƙasa ba.
Yanzu a tuna hukuncin kotun koli na yin amfani da tsoffin kuɗi tare da sabbin ne ya ɗan sauya lamura, inda gwamnatin bayan jan ƙafa mai muni ta miƙa wuya don gudun kar a ci gaba da sukarta cewa ba ta bin umarnin kotu. Hakanan sai matsalar farashin litar man fetur da take ƙara tsada har kullum, inda a wani waje ake sai da litar naira 320 har ma fiye. Kazalika ga dogayen layuka a gidajen mai. Yanzu dai za a jira ga zafin da yajin zai yi daidai lokacin da musulmi ke shiga azumin watan Ramadan. Nasiru da Malika a murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To har yanzu dai muna kan batun yajin aiki, amma a jamhuriyar Nijar, inda jami'an duwan ko kuma custom suka fara yajin aikin wani bi a yau Laraba, da nufin nuna rashin yarda da shirin ɗaukan wasu sabbin ma'aikata da gwamnatin ƙasar ta sa a gaba. Kungiyar jami'an custom ta SNAD wacce ta yi kiran wannan yajin aiki na zargin an tafka sata a jarabawar neman aikin hukumar ta baya-bayan nan da hukumomi suka tsara. Daga mai ga rahoton Sulaiman Muni Barma.
A shekarar 2018 ne hukumomi suka shirya wata jarabawa da nufin samar da ƙarin ƙwararrun ma'aikatan custom, sai dai fitar da sakamako ke da wuya. Ma'aikatar ministan kuɗin ƙasa ta soke jarabawar saboda zargin an yi cuwa-cuwa a yayin gudanar da ita. Wannan yasa a wancan lokaci waɗanda suka ci jarabawar suka shigar da ƙara a kotu Conseil d'Etat, wacce ta yi umarni a ba su damar kama aiki. Amma kuma abin ya ci tura, mafari kenan suka sake shigar da ƙara a karo na biyu don an karar da kotun abin da ke faruwa. Bayan wasu 'yan makonni, ministan kuɗin ƙasa Dr. Ahmed Jidud a wata takardar da ya saka wa hannu ya sanar da shirin baiwa waɗannan matasan custom damar kama aiki. Sai dai kungiyar jami'an duwan ta sanar ta ce ba za ta sabu ba mafarin wannan yajin aiki. Ibrahim Sa'adu Suleiman shine kakakinta.
Lokacin da sakamako na jaraba ta fagan ta heto da sandika ta ga lalle lalle ko da ta jayi ba a da niyyar tsayawa, sai ta taita kai kagajin halsiya. Halsiya da ta zo ko da ta fara bincike ta ga lalle kurakuran da kungiyar kwadago ta duwan ta kwadi ya tabbata. Hamma gare ta muka ji akwai mutum 48 waɗanda takardar da suka aje su yi gogomaya ba ta cancanta ba. Ban mu hana ba duk wani ɗan ƙasa ya zo duwan, amma mun ce in za ka bi ka biyo ta babbar ƙofa. wanga da ake so a yi bango ne ake so a hoshi a sayu kanan garu ba mu yarda da shi ba
a jajibirin wannan yajin aiki matasan da suka ci jarabawar da ake dambarwa akan ta sun shigar da kara a babbar kotun Yamai a bisa zargin kungiyar jami'an custom da laifin fatali da hukuncin kotu
sunana Nuhu Musa atacce ku can da syndicate sinat take nan ga bisa jarabar da mun kai ministry ya doki niyya ya cikar da abin shari'a ta ce yayi suna son su hana shi dan shi ne muku zo mu kakkara tun doka ta ba mu duk mai neman ya hana abin da shari'a ta ce doka ta ba da hanya ga suka kire shi gidan kotu.
Kawo yanzu gwamnatin Nijar ba ta bayyana matsayinta ba a game da yajin aikin na ma'aikatan Duwan. To amma masu fafutukar kare haƙƙin jama'a irin su shugaban ƙungiyar Foi de Sanfoi Nasir Saidu na gargaɗin ƙungiyar Sanad ta canza salon gwagwarmaya.
Gwamnati shine ya ga waɗannan mutanen ana buƙatar su domin su tallafa a cikin aikin custom. Don haka an kai wannan tsarin aka ɗauke su. Ƙungiya ba hukuma ce ba, ƙungiya ba shari'a ce ba. Duk wani abu wanda suka iya gabatarwa suna isa gabatarce shi gaban kotu, amma ba su ɗauki hukumci da kansu ga hannu cewa a'a za su tsaida wasu aika waɗanda suka yi domin biyan bukatoci nasu na kansu. Wannan a ganin mu a cikin ƙasa bai dace ba.
A takardar da ta fitar a cikin daren jiya Talata, kungiyar ma'aikatan Duwan ta sanar da masu shigo da kaya da masu fitar da su cewa akwai yiwuwar fuskantar tsaiko a daukacin ofisoshin kula da shige da ficen kaya. Sanadiyar wannan yajin aiki na ranakun Laraba da Alhamis. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To idan muka sake komawa Najeriya, bayan da aka kammala babban zabe a kasar da ya tabbatar da cewa sabon zababban shugaban kasar ya fito ne daga yankin kudu maso yammacin kasar, yanzu hankalin 'yan kasar ya karkata ne kan yankin da shugabannin majalisun dokoki za su fito. Ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya haɗa mana daga Mina.
A yanzu dai hankalin wasu daga cikin 'yan Najeriya ya fara karkata zuwa yankin da sabon shugaban majalisar dattawa da ma na wakilai zai fito. Al'amarin da yasa 'yan yankin arewa maso tsakiyar Najeriya suka fara kwankwasawa tare da nuna bukatar ganin shugabancin ɗaya daga cikin majalisun, musamman ma na dattawa ya koma yankin tsakiyar Najeriya. Alhaji Umma Kolo gogaggen ɗan siyasa ne a yankin tsakiyar Najeriya, kuma ma shine mai baiwa gwamnan jihar Neja shawara akan harkokin siyasa.
Ai maganan zonin na wa'annan matsayin aiki ne ta jam'iyya. Jam'iyya zamu ba shawara su duba su ga ainihin yankin da suka yi rawan gani a tura musu wa'annan mukamman. In aka kawo mana ita nan arewa maso tsakiya da sauki, in Allah da zamu zauna tsakanin mu su shugabanni za su zauna su duba ainihin wanda ya cancanta, wannan ba zai gagara ba.
A yanzu dai yankin tsakiyar Najeriya, musamman ma a jihar Niger, na bukatar sakayya da wani gawurtaccen matsayi. Idan aka yi la'akari da yadda APC ta bada tarin ƙuri'u a zaben shugaban ƙasa na watan Fabrairu nan da ya gabata, Alhaji Mukari Jau, sakataren tsare-tsare ne na jam'iyyar APC a jihar Niger.
Mu dai a jam'iyyance na APC a jihar Niger mun yi rawan gani, mun kawo ƙuri'u da dama. Duk abin da za a bamu ba wai muna roƙo ba ne, mun cancanci a bamu Senate President.
Kawowa yanzu dai 'yan majalisun dattawan da ma na wakilan da suka hada da sabbi da kuma waɗanda suka sake yin tazarce ba su fara magana ba akan wannan siyasa da suka ce ta cikin gida ce. Honorable Shehu Sale Rijau ya samu nasarar sake cin zaben ɗan majalisar wakilan Najeriya karo na uku daga jihar Niger.
Dama muna jira a gama zaben gwanoni, kuma yanzu an gama, kun san mun gama siyasa na farko za mu je mu kama da, amma ina tabbatar maka ba za mu yi gaggawa ba. Mu masu biyayya ne ga jam'iyya, za mu jira abinda uwar jam'iyya ta yi zonin, sannan mu duba mu ga wane ne ya dace sai mu mara mishi baya.
Amma kana da ra'ayi ko sha'awa?
Ai kasan mukami na Allah ne, a yanzu ba ni da ra'ayin wani shugabanci, amma kuma duk abinda Allah ya zai karbe shi hannu biyu.
Duk da yake dai babu wani tabbaci ko ganawar da shugaba mai jiran gado wato Bola Ahmed Tinubu ya yi da zababbun 'yan majalisu na APC a kwanakin baya na da alaka da wannan batu. Wasu 'yan Najeriya na cewa biri ya yi kama da mutum. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ta yin da ake harama fara azumin watan Ramadana a sassan duniya, shin kowane irin hali ya tarar da 'yan Najeriya? Tambaya kenan da wakilin murya Amurka Salisu Ladoye wasu mazauna Yola babban birnin jihar Adamawa.
Sunana Ibrahim Umar. Wallahi ba wani shiri, ba haida kuɗi za ka yi shiri ba. An maida kuɗi duka, an maida shi, an dukun kuɗin shi, an maida shi cikin kwando. Ba yanda za ka yi ka samu wai yau ka je hey transfer, transfer ma ba za ka sai kai transfer a ce bai iso ba, ya makale a sama, ya sauko bai sauko ba, haka muke fama. To sai ya za ka yi azumi. Abinda in ba dama abinda ake so mun saba kuɗi yana hannun mu ko a banki ne mu je mu dauka mu yi bukatun mu. Ka kawo wani doka wanda ta kuntata wa talaka ba yanda muka iya da ita.
Yanzu ya za a yi azumin kenan.
Haka za mu yi shi, za mu fasa ne?
Haka ba kuɗi?
Yi, ya mu shan bakin ruwa.
Ko da wa muke magana?
Kana magana da Babangida Almansur.
To, Malam Babangida gashi ana tunkarar azumi gobe. Shin ka shirya wa azumin nan ne ko dai yaya ne lamarin?
To, magana ce ta gaskiya, ni ban shirya wa azumin nan ba, amma tun da Allah ya kawo shi na karɓe shi hannu biyu.
To, me yasa baka shirya mata ba?
Yawwa, saboda maganan kuɗi ne, babu ita. Kalan sana'an da kake yi babu kuɗin. To, kaga ba maganan shiri. Amma da kaman bara ne, al'umma kuɗi na yana ta yawo a hannunsu. Amma yanzu babu maganan kuɗi, kowa kai masa magana sai ya ce maka transfer, kuma transfer ma sai ka yi shi ya kwana ma ya kwana biyu kuma babu ita.
Kana magana da Abba Babajada, kai sai dai azumi dai yazo ya same mu kawai yanda ya same mu, amma maganan kintsi kan ina zai kintsu, gari ya zama babu cash, ba kuɗi a hannu. Kana da kuɗin ma watakila yana zaune a cikin banki, gunda zaka je ka saya garin kunu ko na geda da sauran abun da ya shafi wanda ake amfani da shi na azumin, zaka samu mutum zai ce ma shi bai karban transfer. To, kaga dole dai in kana da dan kuɗin ma yana zaune a account, balle ma wani ma ba kuɗin kuma babu a account din, babu a hannun shi. To, kawai sai dai azumin yanda ya zo sai a yi shi yanda aka same shi kawai domin neman lada.
To, amma yanzu Abba, mutanen gida wato mata sun fahimci cewa halin da ake ciki a waje?
Eh, akwai wanda suke da fahimta, sukan gane idan dai dama shi magidanci a kullun ya saba kawo cefene da sauransu, daga baya idan suka ga cefene ya dan canja, to da kansu suna gane cewa namiji bai da shi ne. Sannan kuma akwai wasu mazan dama ko da suna da shi ma ba sa kawo, to irin wannan kaga kullun su za a ringa fada da su saboda dama ba sa kawo. To, amma alhamdulillah wanda muke tare da su dai akwai fahimta, in sun ga ba ka ba dai kawai babu ne.
Sunana Shamsuddin Bello.
Shamsuddin, wani irin shirin kai wa azumi?
Babu wani shiri da za ka yi ma irin wannan azumi, kasancewar babu abin da yake kan seti, sai dai irin yadda abin ya zo maka sai ka yi shi a haka. Shirin da na dai shine dama akasari bisa al'ada idan azumi ya zo irin wannan akan sai siga su gero su meto, ni ko abu ɗaya ban saya ba.
To, me yasa?
Sakamakon hawan farashin ababen, sannan kuma da tsadar rayuwa da mutane suke a ciki, abinda Allah ya bayar ma ta yasara da shi za mu amfani da shi.
Kuna magana da Hajiya Muna. Alhamdulillah, mun yi shirye-shiryen abinci da addu'o'in da za mu je mu yi da nafilolin da za mu yi. Allah ya kawo mana lafiya, ya sa kuma an yi lafiya a gama lafiya.
Wasu sun ce ba su gama kimtsawa wannan azumi ba saboda matsalar rashin kuɗi da ake ciki. Kukan Hajiya, wannan matsala bai shafe ku ba ne?
Duk da haka da rashin kuɗi din, amma ya za ka yi abinda Allah ya aiko, sai ka dada gode mishi tunda ba za a rasa wani abu ba dai, at least wanda zai kai ka. Azumin nan kana da kuɗi ba ka da kuɗi, dole ne ne za ka yi shi.
Wasu mazauna birnin Yola kenan a jihar Adamawa, Najeriya. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan na cewa karfe 5 ne ma ne saura minti 8. Yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Angola za ta dau horonta na karshe kan takara da kasar Ghana a Baba Yara Sports Stadium daren yau Laraba. Palancas Negras da ke shirya kece Reni da Black Stars in Ghana a wasannin neman gurbin shiga gasar cin kofin Africa. Gobe Alhamis za ta dau wannan horo da karfe 7 na dare. Kasar Angola ta sauka birnin Kumasi kai tsaye daga Algeria, inda sun kai yada zango don shiryawa wasannin guda biyu. Pedro Goncalves ya samu duk wasan da ya gayyata don fuskantar Black Stars bayan maye gurbin nin Rio Fortuna da Zito Luvumbo da kuma Nelson Daluza da wasu 'yan wasan na daban da sun ka hada da Augusto Tucanero da Lloydy Augusto da kuma Geraldo Costa Bartolomeu. Goncalves da ya aminci wasa da Ghana zai yi wuya, don haka akwai bukatar 'yan wasansa sai kamar suna yi. Muna sane da irin wahalar da za mu fuskanta, amma a shirye muke ma wannan wasa a Kumasi ya faɗa wa 'yan jarida. 'Yan wasan Black Stars ɗin ƙasar Ghana bisa shugabancin Andre Ayew sun gabatar da girmamawansu na ƙarshe ga marigayi tsohon ɗan wasan Ghana Christian Achiu. 'Yan wasan ƙungiyar Black Stars sun hallara ne a Kumasi a shirye-shirye da suke yi wa wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin Afirka da za su yi da Angola a ranar Alhamis. Ƙarshen horon nasu ne a ranar Talata sun ka haɗu sun kai ban kwana da ɗan wasan wadda aka bi sa ran 17 ga wannan wata na Maris shekara ta 2023. Girgizan ƙasa mai ƙarfi da ya abkawa ƙasar Turkiya da Siriya ya rutsa da shiran 6 ga watan Fabrairu a Turkiya. Tsohon ɗan wasan na Chelsea da Newcastle United dai an tabbatar da mutuwansa ne kwana 12 bayan haɗarin lokacin da aka gane gawarsa cikin biragizan ginin da ya abka masa. Ya dai yi wa Black Stars wasanni 65 inda ya zura ƙwallaye 9. Sabon kocin ɗin ƙasar Ghana Chris Houghton ya ce ba zai iya bai wa Ghana tabbaci cewar zai ciyo mata kofi ba yadda Ghana za ta karya fataranta na kasa cin kofi shekaru 40 kenan. Ƙasar Ghana ta kasa damƙar kofi ɗaya ne tun bayan cin kofin da ta yi a ƙasar Libya 1982 tun kuwa a lokacin sai dai ta ji ƙamshin kofin na Afirka domin sau uku tana kai wasan ƙarshe amma a dukita. Da yake magana bayan kaddamar da shi kocin na ɗan Irish ya bayyana cewar masu koyar da wasa ba su alkawalin cin kofi sai dai ƙungiyar tasa za ta yi aiki tukuru. Babban mai koyar da Black Meteors wasa Ibrahim Tanko ya gayyaci ɗan wasan gaba na Cremonense Felix Afenajan wa wasa da ke tsakaninsu na samun gurbi a gasar cin kofi na Afirka na 'yan ƙasa da shekaru 23 da Algeria. Black Meteors za ta yi wasa zango biyu da ƙungiyar ta Afirka ta Arewa domin samun gurbin shiga gasar cin kofin na Afirka wadda za a yi a ƙasar Morocco shekaran nan. Coach Ibrahim Tanko ya gayyato ƙwararrun 'yan wasa na Italy guda 8 don su ƙarfafa 'yan wasan nasa gabanin gumurzun. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Ridwanu Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Kai yanzu kuma sai labaran duniya a takaice.
A yau Laraba, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce sabuwar dokar ƙara yawan shekarun yin ritaya a ƙasar na da matuƙar muhimmanci kuma nan da ƙarshen shekarar nan za ta fara aiki. A wata hira da aka yi da shi ta gidan talabijin, Macron ya ce kuna tunanin ina jin daɗin wannan gyara, a babu wata hanya da za a iya ɓullowa wannan lamari, saboda haka wannan gyara ya zama dole. Aƙalla mutane 13 ne suka mutu a Afghanistan da Pakistan sakamakon wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske wadda ta auku a arewa maso gabashin Afghanistan a jiya Talata. Aƙalla mutane 4 ne suka mutu yayin da wasu 50 suka jikkata a arewa maso gabashin Afghanistan, inda jami'ai a Pakistan suka ce aƙalla mutane 9 ne suka mutu, kana wasu 44 suka jikkata a lardin Kibar Patunko da ke arewacin ƙasar. A yau Laraba ne, hukumomi a Ukraine suka ce Rasha ta kai wani hari cikin dare da jiragen yaƙi marasa matuƙa wanda ya kashe aƙalla mutum 3 a yankin Kyiv. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasar ta ce harin ya sauka a wata makaranta da ke Rasichev, mai tazarar kilomita 60 kudu da babban birnin ƙasar, lamarin da ya lallata gidajen ɗalibai 2 da wani ginin da ake koyar da karatu. Sojojin Koriya ta Kudu sun ce Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami da dama cikin ruwan tekun gabashin gabarta a yau Laraba. Hafsoshin sojin Koriya ta Kudu sun ce an harba makaman ne daga lardin Hamhung da ke gabar tekun Koriya ta Arewa. Hukumar JCS ta ce hukumomin leƙen asiri daga Koriya ta Kudu da Amurka na yin nazari kan bayanan makaman masu linzami.
Masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi 5 kenan agogon Ghana za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. kazalika muna nan ko da yaushe a shafinmu na Twitter, Instagram, Facebook da ma YouTube. Yanzu kan a madadin Zahara Aminu Fage da Titani, gabatarwa da Julie Lagos Gresham da ta hada shirin, sai injiniyan mu Jonah Cummings, ni Mahmud Lalo nake fatan za a fara azumin watan Ramadana na lafiya.